ka suna yanda ka sami kudin ka ka jawo ya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi. Filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. Makon jiya kun ji kaɗan cikin ƙorafe-ƙorafen jama'a akan tsadar rayuwa saboda tabarbarewar tattalin arzikin ƙasa. Ga tuni
haka ne ya kare amma su suna samun kuɗi don muna jin biliyoyin da suke samu amma ban magani a ƙasa. Su mun san suna arziki amma mu muna cikin wahala kamar ya yau, saboda a cikin mutum miliyan 10 da ƙyar 500 suke ci sau uku a kullum, sauran kullum sai sun fita suke nemowa rayuwar tsuntsu suke, wasu ma rayuwar jemage, jemage ne ke ci sau ɗaya, tsuntsaye kuma sauran sai sun fita su nemo su kawo ƴaƴansu da matansu su sake koma su kawo na rana sake koma, to su suka fi yawa. Amma gwamnati kullum muna jin suna magana biliyoyi, ba ma miliyoyi ba, biliyoyi. Kaga ba za mu yi da arzikin sai a kare ba, kuma kullum a jikin talakan suke tatsa.
Kai yanzu da kake wannan maganar, ana cewa wannan gwamnatin talaka ne suka zabe ta, ka yadda?
Eh, talaka suka zabe ta amma kuma bata tausan talaka.
Me yasa ka shaka?
Don ba taimakawa talakan ba. Talaka abinda ake so a taimaka masa, a fito masa da abinda zai ci, shi kawai dame shi. Amma yanzu an ki.
Yanzu ga abinda ƙwararrun masana tattalin arziki suka ce a firarsu da wakilin sashen Hausa da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari.
A yanzu ina tare da Dr. Aminu Muhammad Fage, shi masanin tattalin arziki ne tsura kuma masanin siyasar tattalin arziki. Dr. Aminu, mu ne maka barka da zuwa, kuma malami ne a jami'ar tarayya ta dake can Dutse din jihar Jigawa.
Jama'a assalamu alaikum.
Muna da tare da Dr. Muhammad Hadi Musa, shi masanin zamantakewa ne. Duk lokacin da aka ce zamantakewa, wato ta kunshi tattalin arziki, ta kunshi siyasa, ta kunshi lafiya, ta kunshi ilimi, ta kunshi komai. Kuma bugu da ƙari shi director ne na wata cibiya da aka fa wacce ake ce mata Partnership for Enterprise Development, wato cibiyar bunƙasa harkokin kasuwanci wacce take da babban ofishin ta a nan Kano. Dr. Hadi, mune maka barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Sannan kuma muna tare da Alhaji Babangida Lamido, zaka iya ce mar wanda ya lakanci harkokin sana'anta abubuwan da ake amfani da su walau a kamfani ko kuma a cikin gidaje. Alhaji Babangida Lamido, muna ma barka da zuwa.
Masaurare, assalamu alaikum.
Masaurare, za mu fara da Dr. Aminu Muhammad Fage domin ya mana wato tambihi ko kuma ya mana fashin baki akan abin da ake cewa tattalin arziki. Dakta, wai mene tattalin arziki?
Jama'a assalamu alaikum. Idan muka ce tattalin arziki, wato za mu duba abin da ta fuska biyu zuwa uku. Fuska ta farko shi ne za mu duba shi a ilimance, fuska ta biyu za mu duba shi a zahiri, fuska ta uku kuma za mu duba wato a fahimtar al'umma. A fahimta ta farko akan abin da mai ake nufi da tattalin arziki shi ne wato hanya da ƙasa za ta yi amfani da wato ma'adanai da take da shi wajen sarrafa shi da juya shi tare da alkinta shi da kuma tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun amfana da wani dukiyar da arzikin da ƙasa take da shi ba tare da an bashi kara zuba ba. Mutane suna shan wahala kuma ga dukiya nan asibi a ƙasa ba tare da an sarrafa ba. Na biyu a zahirance shi ne wato aka ce tattalin arziki, ana nufin cewa toce hanya mutane ko masu masana'antu ko gwamnati kanta wato za ta alkinta abinda take da shi ta hanyar da zai amfanar da kansu da kuma al'umma gabaki ɗaya. Idan muka duba fanni na uku shi ne wato kamar yadda mutane za su fuskance shi a ce tattalin arziki, ana nufin cewa wata hanya ce da gwamnatin tarayya zata wato alkinta dan wato abin da take da shi lalan ma'adinai ne ko kudade ko kudi ne na kasa ko kuma yawan al'umma da take da shi su muka duba wani abun guda uku na ma'adinai na yawan al'umma da kuma yawan wato tsagurin kudi da kasa take da shi wannan abubuwa guda uku su ne suka taru suka bada wato abin da ake nufi da tattalin arziki
Dr. Hadi me alakar zamantakewa da tattalin arziki ne
Jama'a assalamu alaikum babu wata al'umma da za ta yi rayuwa ba tare da arzikin da za ta ci da kanta ta shayar da kanta ta tufatar da kanta ta kare kanta daga wurin harahare ta hanyar samar da yan sanda da sojoji abin da ya shafi harkar cikin gida da abin da ya shafi harkokin ƙasar waje wato external affairs ta samar da jakadu da za su je su wakilce ta a wasu kasashe da inda mutanen ta suke zuwa su je su kasuwanci da hada-hada in matsala ta samu a warware ko a taho da sunan duk waɗannan abubuwan yana cikin zamantakewar tattalin arziki babu wata ƙasa da za ta rayu ba tare da sarrafa wannan arziki da take da shi ta hanyoyin da suka dace ba misali a Najeriya a ce federal government ta samu kasanta jihohi su samu local government su samu ko kuma ta wani bangaren ka ce ma'aikatan gwamnati su samu rago jama'a gari da ba karban albashi suke a hannun gwamnati ba su ma su samu duk waɗannan abubuwa ne da suka shafi zamantakewar tattalin arziki
to Alhaji Babin Gida Lamido ku kuna hada-hadar kasuwanci wacce rawa masana'antu suke takawa a zamantakewar tattalin arziki
to masu rare assalamu alaikum rayuwar dan adam ga baki ɗayanta tana tattare ne ga tafiyar da rayuwarsa a bisa tattalin arziki kuma akwai shuruɗe guda biyar wanda yake mutum zai mai da kansa shi in kana gudanar da abubuwanka da tattalin arziki kana samuwa yanayi na dan adam da dabbobin da suke ciki da tsirrai yadda za su rayu a duniya ga baki ɗaya duk duniya yanzu magana tattalin arziki ake magana siyasar tattalin arziki ake ana bisa doren siyasa ne akan duniya da mai ta ci gaba domin me a sharuɗan nan guda biyar kamar yadda nake musulmi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam na horo da shi guda biyar wanda za ka rayu a tattalin arziki suna nan guda biyar shine na fari ilimi na biyu noma na uku kiwo na hudu kasuwa na biyar sana'a duk wannan kowane a zaman kansa yake a duk inda ka sarrafa ka zai kai ilimi a wannan za ka taru saboda haka magana ta tattalin arziki da shauransu kusan da ni da kai da yadda muke da yadda za mu rike kanmu da yadda za mu rike waɗansu ma hatta kai mu sai muna sai da fasaha mu ta ilimi fasaha mu ta noma mu gyara gida har mu gyara waje mu bunƙasa yau in kana garin
to masana'antu me wace ra suke takawa ta wannan fuska
to ita masana'anta ita gurin sarrafa abubuwa ne wanda yake yau tun kana yi da lauje haka kai kana yi da mashina yau gashi masana'anta da waya za ka rika yin operation a can gonarka ko masana'anta tana aiki yau wannan rayuwa haka take domin me domin in kai sana'a sa'a ce saboda aka masana'antu manya ne da ƙanana yanzu in ka je China hawa 100 za ka gani a hawa 30 sai ga ana zulo igiya an yi kayan yara haka ana sako shi da igiya ana sawa a mota ana kaiwa duniya ana sayarwa wanda yake a iya gidansa kenan ma yake ba ma sai ya kai ga wani katotar fili ko na ba shi duk kirkira ta amfani da fasaha ta hannu ta amfani da fasaha ta kwakwalwa ta amfani da fasaha ta kafa to saboda haka shine zai ci da dan adam kuma da ilimi
zo Dr. Aminu Muhammad Fage ka ambaci gwamnati akan sha'anin tattalin arziki ka yi bayanin cewa ma'adanan da take da shi da jama'ar da take da shi da sauran abubuwa masu alaka da har ma ruwan kuɗi ka faɗa waye ake gwamnati ta samu kuɗaɗe ne ta samu kuɗaɗe kuma har ma ta kai ga wasu tsare-tsare na tattalin arziki
to idan muka duba wannan tambaya da kai shine wato za mu ta'allaka ta misali ga gwamnatin Najeriya wato kasar nan ta Najeriya da muke ciki wato Allah ya riga ya albarkaci kasar nan da duk wani ma'adinai da zai sa kasar nan ta zama ta shahara ta fannin tattalin arziki a duniya to Allah cikin ikonsa sai kasance wato ana tufka ne ta bayan warwarewa kusan 1977 lokacin da tsohon wato shugaban kasar Najeriya na soja wato Yakubu Gawan ya yi mulki a lokacin Najeriya tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa har ya kai jallin da a lokacin tunanin wa'annan shugabannin shine yaya Najeriya za ta samu kuɗi bane a matsalar ta ba samu kuɗi ba ya za a kashe kuɗin wanda a lokacin da wannan shugabannin sun yi hangin nesa sun ita sarrafa wannan dutse gurin dukiyar da aka samu musamman ta bangaren man fetur wannan rana da aka samu wanda za a iya alkinta wannan kuɗin a juya su a saka su a amfana da su wanda nan da shekara 100 mai zuwa za su amfana to sai kasance a lokacin wato ko toshe basira ne ko kuma wato rashin wato lissafi ne sai kasance a lokacin ba ya fai da wannan damar ba bayan shi Yakubu Gawan aka zo kan Shagari aka zo kan su Obasanjo aka zo kan Sairaduwa har aka zo wannan wannan gwamnati da muke ciki Allah shi gosa kasar nan ta fita tsara a duniya ta fara tattalin arziki in muka duba lokacin Sairaduwa ya fito da wani tsari wanda a lokacin da Allah ya bai tsorai ya wato ya dora kasar nan akan wata turba cewa a shekara ta 2020 za ta kasance kasa 20 wanda suka bi kowa karfin tattalin arziki a duniya to me kun gwamnatin ta zo ta ci gaba da wannan tsarin dora tattalin arzikin kasar nan a bisa tafarkin da ya dauko abun to sai kasance su aje wanda sun jingine shi sun dauko nasu wato wannan abin da ake ce masa policy inconsistency wato ba karamin nukasu bane ga wajen ci gaban tattalin arzikin Najeriya
jama'a lokaci ya so mu daga mana hannu saboda haka za mu tsaya nan idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba da firar a madadin waɗanda kuka je muryoyin su musamman Dr. Aminu Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Chubahiro Diodone wanda ya daidaita mana sauti ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
Katuna yanda kasa mi kutinka, kajawu ya kasa mi kutinka, tuji kakashi suta hanya meja.